Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Za a iya kama mu kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Alhamis 9 ga watan Maris na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
To Maryam, babbar cibiyar leƙen asirin Amurka ta fita fili tana bayyana damuwarta dangane da bayanan dandalin kwarmatin yanar gizo WikiLeaks ya fitar. Wata ƙungiyar fafutuka ta ƙasar Siriya ta ce an kashe ƙalla mutane 14 da suka hada da ƙananan yara 8 a harin da aka kai ta sama a wani ƙauye da ke arewacin Siriya wanda ke ƙarƙashin ikon ƙungiyar IS. Kana jihar Hawaii ta zama jihar farko da ta shigar da ƙara domin ƙalubalantar sabon umarnin da shugaban ƙasa Donald Trump ya bayar wanda ya hana ƙasashe 6 da galibi musulmi ne shiga Amurka.
A shirin namu na yanzu za ku ji rahoto akan ƙoƙarin gwamnatin Najeriya na yaƙi da masu safarar makamai musamman ta kan iyakokin ƙasar. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin jihar Oshun ta kafa dokar ta ɓaci a garin Ile Ife. Muna kuma ɗauke da rahoto akan nasarar da 'yan sandan garin da magaram suka samu na cafke tabar wiwi daga hannun wasu ɓata gari. Bayan haka za ku ji shirin bango wanda Jummai Ali ta shirya za ta gabatar, amma duk sai bayan labaran duniya.
Tare da sallama masu saurare, barkamu da warhaka, ga cikakkun labaran. Babbar cibiyar leƙen asirin Amurka ta fita fili tana bayyana damuwarta dangane da bayanan dandalin kwarmatin yanar gizo WikiLeaks ya fitar, tare da gargaɗin Amurkawa da cewa ya kamata su damu matuƙa dangane da abin da ka iya biyo bayan wannan kwarmato. Kakakin hukumar leƙen asiri bai tabbatar da sahihancin shafunan bayanai 8,771 da aka kwarmata jiya Laraba ba. Sai dai ya ce burin WikiLeaks a fili yake, wato ƙoƙarin gurguntar da yunkurin cibiyoyin leƙen asiri na kare Amurkawa daga 'yan ta'adda da kuma waɗansu masu mugun nufi. A ganawarsa da manema labarai jiya Laraba, kakakin fadar White House Sean Spicer ya ce ya kamata hankalin kowa ya tashi sabili da wannan batu.
This should be a major concern to people in terms of the leaks that are coming out and the desire to get to the bottom of them, whether or not specifically with respect to the
ya kamata wannan ya zama abin damuwa ga al'umma game da kwarmatan da ke bayyana da kuma buƙatar bin sassalar shi, ko da kuwa ba batun da suke ambaton kawai ba, amma ina tsammani tunanin cewa muna samun waɗannan bayanai kan abin da ya shafi tsaron ƙasa da kwarmata bayanan sirri. Ya kamata ya fusata kowa a ƙasar nan. Irin wannan kwarmatan ne yake yi wa ƙasar mu da tsaron mu da kuma lafiyar mu zagon ƙasa.
Kamar hukumar leƙen asirin Amurka, kakakin fadar White House bai tabbatar da sahihancin bayanan na WikiLeaks ba wanda ya kwarmata.
Wata ƙungiyar fafutuka ta ƙasar Siriya ta ce an kashe aƙalla mutane 14 da suka hada da ƙananan yara 8 a harin da aka kai ta sama a wani ƙauye da ke arewacin Siriya da ke ƙarƙashin ikon ƙungiyar ISIS. Ƙungiyar da ke da cibiya a Birtaniya ta hakikanta cewa dakarun haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta sun kai hari a ƙauyen Al-Matab da ke gabashin birnin Raqqa da ƙungiyar ISIS ta ayyana a matsayin shalkwatatta. Ana kyautata zaton adadin mayakan da ke Raqqa ya kai 4,000. Jami'an ƙungiyar haɗin gwiwa ba su mai da martani dangane da harin ba. An kai harin ne a daidai lokacin da mayakan ruwan Amurka ke kan hanya zuwa yankin domin taimakawa wajen karkaba ƙungiyar ISIS daga Raqqa.
Jihar Hawaii ta zama jiha ta farko da ta shigar da ƙara domin ƙalubalantar sabon umarnin da shugaban ƙasa Donald Trump ya zartas na hana ƙasashe 6 da galibi musulmi ne shiga Amurka. Lauyoyin jihar sun shigar da ƙarar ne jiya Laraba da yamma a kotun gwamnatin tarayya da ke Honolulu, inda suka bayyana cewa dokar za ta yi barazana ga al'ummar musulmi da 'yan yawon buɗe ido da kuma ɗaliban ƙasashen ƙetare. Lauyan lardin Hawaii Do Chin ya bayyana cewa umarnin nuna wariya ce akan mutane bisa ga ƙasar da suka fito ko kuma addininsu.
Back in 1965, there was a decision by Congress to say we're no longer going to discriminate against people based upon their nation of origin, and that's
Majalisa ta tsaida shawara a shekarar 1965 cewa ba za a ci gaba da nuna wa jama'a wariya sabili da kasar su ta asali ba. kuma wannan yana cikin dokar shige da fice. Saboda haka matsalar wannan umarnin shugaban kasar ita ce ta maida mu baya kafin shekarar 1965.
Wani alkalin kotun gwamnatin tarayya zai saurari karar ranar 15 ga watan Maris kwana daya kafin umarnin ya fara aiki. An cire kasar Iraki a sabuwar dokar da ta hada da kasashe shida da ke cikin jerin kasashen da shugaba Trump ya sa a umarnin na farko.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump yana tunanin zaftara kuɗin da ake kashewa kan dogarawan shigar teku da na cibiyar agazawa waɗanda suka fuskanci bala'o'i da kuma ɓangaren tsaron tashar jiragen sama domin ya samu kuɗin gina ganuwa kan iyakar Amurka da ƙasar Mexico da kuma ɗaukar mataki kan baƙin haure. Trump ya yi alkawari yayin yakin neman zaɓe na gina ganuwa mai tsawon kilomita 3,200 da nufin daƙile kwarara baƙin haure daga ƙasar Mexico da kuma Amurka ta tsakiya. Sai dai yanzu Trump na fuskantar matsalar samun kuɗin biyan wannan gagarumin aikin. Ya yi kiyasin cewa ganuwar za ta ci dala biliyan 12. Ko da yake cibiyar tsaron cikin gida ta Amurka ta ce aikin zai iya cin dala miliyan 20,600. Rahoton da hukumar shige da fice da kuma kare kan iyakokin Amurka ta fitar jiya Laraba ya nuna cewa an samu raguwar kwarara bakin haure daga bin kan iyakokin kudancin kasar daga watan Janairu zuwa Fabrairu da kashi 40 cikin 100. Sakataren ma'aikatar harkokin tsaron cikin gida John Kelly ya faɗa a wata sanarwa cewa tunda shugaba Donald Trump ya hau kan karagar mulki ranar 20 ga watan Janairu aka fara samun raguwar bakin haure da ke ketarowa Amurka ta kan iyakoki. Ko da yake Trump bai riga ya gabatar da kasafin kuɗin gwamnatinsa ga majalisa ba, an raba daftarin inda zai ba da fifiko da ya shafi gina katangar ga jami'ai a Washington domin neman jin ra'ayinsu. Ana kuma kyautata zaton samun tarjiya daga cibiyoyin da za a zaftare ma waɗannan kuɗaɗen.
To daga ƙarshe da kadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta ce tilas ne Amurka ta ga Koriya ta Arewa ta ɗauki matakin da ya dace kafin a tattauna da ita akan takaddama da ake yi dangane da yankin Koriya. Bayan wani taron gaggawa a kaɗaice da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi, Haley ta ce shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un baya yin abin da ya kamata, saboda haka kwamitin sulhun yana iya ɗaukar kowane irin mataki akan ƙasar ta Koriya ta Arewa. Kwamitin sulhun ya yi zaman ne na musamman sakamakon gwajin makamai masu linzami na baya-bayan nan da Koriya ta Arewa ta yi, wanda ya janyo ƙasar China ta yi kira ga Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu da kuma Amurka su ɗauki mataki domin gujewa abin da ita China ta kira yin karo.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da gwamnatin Najeriya ke ci gaba da yaƙi da 'yan ta'adda da ɓata gari da masu fasa ƙwabri, wasu na nuna damuwarsu tare da jan hankalin gwamnati akan ta ɗauki matakai masu tsauri akan iyakokin ƙasar. Nasiru Adamu El-Hikaya na da ƙarin bayani.
Ba sabon abu bane bayanai da ke nuna yadda kan iyakokin Najeriya ta ƙasa suka zama sakaka ko ba cikakken tsaro na iya sanin duk wata shiga da fitar jama'a. Shi yasa cikin dalilan da suka hana shigowa da shinkafa ta kan iyakar ƙasan akwai rashin na'urorin gwajin inganci saɓanin yadda ake da su a bakin teku. Jami'an gwamnatin Najeriya sun ƙara wani dalili na datse shigo da makamai da ko ratsuwar 'yan ta'adda ƙasar. Bai zama abin mamaki ba, jami'an gwamnatin tun kamfen ɗin 2015 suke ƙarfafa batun haɗin kai da ƙasashe makwabta don magance wannan matsalar. Ga abin da ministan harkokin cikin gida wanda ke kwamitin na kamfen ɗin General Abdulrahman Dambazau ya hango.
Magana ce da take ba ta Najeriya ba ce kawai. Ta shafi ƙasashen da ke wannan ɓangaren na Northeast. Ta shafi Kamaru, ta shafi Chadi, ta shafi Nijar. Kuma magana ne na ta'addanci. Wa'annan makamai ai kafin su kawo ƙasarmu suna bi ta wasu ƙasashe.
Hakan ya sanya karfafa rundunar tsaro ta yankin tafkin Chadi mai helkwata a N'Djamena don yi wa aikin ta'addancin kofar rago. Hukumar hana fasa kwabri dai a watan jiya ta gano wasu bindigogi masu sauƙin sarrafawa 600 da aka shigo da su ta teku da ake fatar hakan zai rika nasara ta kan iyakar ƙasa. Tsohon kontrolan hukumar na Katsina Gidado Bala Muhammad ya faɗi yadda suke arangama da 'yan fasa kwabri. Da baya ga yunkurin shigo da haramtattun kaya ka iya zama kafar da makaman kai shigo zuwa ga 'yan ta'adda.
Dama shi smuggler da gaske yake fitowa. In ka fita dole ka tabbatar kai saudi nasa. To duk da aka sai da suke ba rauni ma officers namu. Abin da yake faruwa shine su ba abin da shalle su, ba abin da ba su yi ba. To amma mu kaga da covid bindiga hanunka amma ba kowa da abin da zaka bude wuta akan mutum ba tunda you are responsible. Abin da aka ce wai ka harbi gaban shi kai memin nasa ka kama shi. So shi yasa mukan kai zuciya nesa mabiya lokuta. Wata sa amma sai mu bar su wuce. In ka ga situation din kaman ba mai kyau bane za a je ai argo a kashe mutane abin da sauransu. Officers su ja da baya don su wuce ba tsoro bane. A wasu sun ce ja da baya ga rago ba tsoro bane. Shirin yaki ne.
Dr. Sani Yakubu Gombe dake koyarwa yankin Arewa maso gabas na yaba alfanun matakai masu tsauri kan iyaka.
Idan kana fada da abokin gaba hanya mafi sauki da zaka iya karya lagonsa shine ka cusa masa yunwa sannan ka hana shi samun makamai. To lokacin kuma Boko Haram suna samun abinci da kuma zance makamai din kamar yadda hukuma ta fada ta wannan bodoji. Rufe bodan na ɗaya daga cikin hanyoyi da su sojoji suka ce sun yi amfani da ita don dakule Boko Haram. Kuma mun ga abun a zahiri musamman mu da muke North Eastern Nigeria. So ni ina fahimtar wannan matsi din da aka yi ko rufe bodan da aka yi wani salo ne na karya lagon 'yan ta'adda.
Ta'addancin Boko Haram ya zama babban kalubalen kasashen yankin tafkin Chadi da ya sanya tawagar sulhun Majalisar Dinkin Duniya da ta yi rangadi kasashen ta buƙaci ƙarin ƙarfin rundunar ta haɗin gwiwa. Nasura da Mail Hikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasura Adamu El Hikaya. Gwamnatin jihar Oshun ta kafa dokar ta ɓaci ta kwanaki biyu a garin Ile-Ife daga ƙarfe 6 na yamma zuwa ƙarfe 7 na safe sakamakon wani rikici da ya ɓarke a garin na Ile-Ife tsakanin Hausawa da Yarbawa kuma har an samu hasarar rayuka. Hassan Umar Tambuwal na da ƙarin bayani.
Mai baiwa gwamnan jihar Osun shawara na musamman akan harkokin tsaro Mr. Takwe Adejumoni ya bada sanarwar kafa dokar ta ɓacin a garin na Ile-Ife. Mr. Takwe Adejumo ya ce a sakamakon rikicin da aka yi a garin Ile-Ife a tsakanin Hausawa da Yarbawa, gwamnatin jihar Osun ta kafa dokar hana fita daga karfe 6 na yamma zuwa karfe 7 na safe saboda a sami zaman lafiya. Oni na Ife Oba Eni Tan Ogunwusi ya buƙaci al'ummomin da ke rikicin da su zauna lafiya da juna. Oba Ogunwusi ya yi kira ga jami'an tsaro da su zakulo waɗanda na haddasa rikicin kana a hukunta su. Mataimakin kwamishinan 'yan sanda na jihar Osun Aminu Koji wanda ya ziyarci garin Ile-Ife don ganewa idanunsa irin ɓarnar da aka tafka ya ce suna ƙoƙarin a shawo kan lamarin kowa ya zauna lafiya. Mataimakin kwamishinan 'yan sandan na jihar Osun Aminu Koji ya ce kurakurai biyu ba su yin daidai ɗaya don haka a zauna lafiya da juna. Rikicin dai ya yi sanadiyar mutuwar wasu mutane kana an ƙone gidaje shaguna da ababen hawa. A halin yanzu dai an jibge jami'an tsaron sojoji da 'yan sanda civil defense don tabbatar da doka da oda a garin na Ile-Ife. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal. Jami'an tsaron 'yan sanda a Damagaran sun cafke tabar wiwi da kuɗaɗe na sefa da dalar Amurka da Naira wato kuɗin Najeriya kenan da ababen hawa a wani samami da suka kai a garin na Damagaran. Ga rahoton da Tamar Abada ta turo mana.
Kimanin kilogram 80 na tabar wiwi da kuɗi miliyan 22 da 'yan kai na sefa dalar Amurka 27, nerori 350,000 har ma da mashin 4 da mota 2 jami'an tsaro na 'yan sanda nan da Magaran suka samu a wurin wasu mutum 4 da suka kama a wani samaman da suka kai a cikin garin na Damagaran. An yi nunin kayan da aka kama a hukumar 'yan sanda ta jihar Damagaran a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Damagaran Isa Musa.
Kawai da kun ga gani gata nan wato drug ce wanda da yare-yare ke sha suna hauka cewa su ne ga sunan, kuma waɗanda ke saida su wasu ne 'yan Damagaran suna zuwa suna saida ma matasanmu. Matasanmu na hauka cewa babu aikin yi, su ma kenan sai su shiga cikin sata da kuma aikin asha. To duka wannan aiki shine police kai don saboda ta kawo kwanci hankali, ta sa mutane su kwanta lahiya, su tashi lahiya. Da sunan gwamnatin, sunana ni kenan, da sunan mutanen da magaram da suka yi ma aiki, muna ƙara ba su goyon baya kusa kan wannan aiki da suke yi. Allah ya saka musu da alheri, kuma su ci gaba da yin shi, kuma mun san abin da suke yi, kuma mu a wajenmu za mu ƙara ba su goyon baya kusa kan wannan aiki.
Gwamnan ya ce gudunmuwar al'umma na da muhimmanci sosai wajen yakar waɗannan miyagun ɗabi'u.
Don haka nake ƙara kiran mutane gaba ɗaya na da magaram su san da sanin cewa duk waɗanga jama'an tsaro, in ya zaman to police ɗin, in guard, in gendarme, duka sauransu, zaman da suka yi zaman su ne suke yi don su kare su ne ga tashin hankali, don su kare su da banna kowace iri. Kada su ɗauke su kawai maƙiyansu, a'a, ba maƙiyansu ba ne, su abokan zaman su ne kuma masu kare su ne, kenan su ba su goyon baya.
Su ma wasu mazauna garin da magaran sun jinjina ma jami'an tsaron.
Eh, to gaskiya wannan dai da suke ana kokari, saboda mutane kuna gani halin da ake shiga. Wasu kuga mutane suna wani maganganu, yara duk sun birkice, wani bai san abin da yake ba. Kaga kenan ana ganin jama'an tsaron suna dan turzawa, sai ga abin yana ragewa.
Wannan al'amari da ake yi mu ya mu dadi, saboda babban arziki ne gare mu ƴan ƙasa, kenan babban alheri ne ga ƴan ƙasa. Duk mai kishin ƙasa su ya ji dadin haka.
Yanzu haka dai al'amarin safarin miyagun kwayoyi na neman zaman ruwan dare, dan a kwanakin baya ma an tafke wasu dauke da miyagun kwayoyin a wasu garuruwa na ƙasar nan. Tamara Abari, muryar Amurka daga Damagaran a Jamhuriyar Niger.
A gaida Tamara Abari, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan na cewa karfe 10:16. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron Sai Bango Ya Tsage. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Malam Isa Guso mai baiwa gwamnan jihar Borno shawara akan kafofin yada labarai zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa. Idan kuna biye da mu a makon jiya, Malam Muhammadu ya yi tambayoyi guda uku, to amma saboda kurewar lokaci sai yau Malam Isa Guso zai bashi amsa kamar haka.
Malam, na ji daɗi da kai wannan maganar. Dubi gwamnatin jihar Borno karkashin kasan Sakima ta gina gidaje kimanin 2,500. Na san masu sauraro za su yi mamaki ce duk da wannan macifar da ake ci, gwamnan ya iya wannan gini. To kamar yadda ka faɗa, tabbas haka ne, akwai gidaje a Bakasi wanda kimanin 500 wanda aka gama ba a rabar ba. Akwai gidaje kimanin 500 a hanyar university ba a bayar ba. Amma idan za ka iya tunawa, kuma ina buƙatar inda zai yi ka je yanzu ka bincika da kanka, za ka tabbatar da cewa akwai 'yan gudun hijira a wannan wuri. Saboda haka ga ba zai yi a kori 'yan gudun hijira domin a raba gidaje ba. Na san kai ma da kake magana ba za ka so haka ba. Idan ka duba gidaje 500 da aka yi hanyar Gubiyo Road ma, shi ma an ka bincika haka ne. Idan ka duba gidaje 500 da aka yi hanyar Dikwa, shi ma za ka samu akwai 'yan gudun hijira. Waɗannan gidaje da ka zauna suna zaune a ciki, muna fata cikin iko Allah a shekarar nan a gama gina musu garuruwansu su koma. Idan suka koma, dole ka san idan mutane, misali a ce yanzu Bakasi, mutane 'yan gudun hijira sama da kusan 10,000 misali suna zaune a ciki ko sama da haka, a lokacin da za ka tashi za ka samu wurare daban-daban za a lalata. Ko muna so ko ba ma so, dole sai an musu gyara sannan a yi maganar rabarwa.
To mutum na gaba, bismillah ko?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Haruna Hassan Suleiman.
To Malam Haruna, ina jinka.
Na'am, muna wa Allah godiya subhanahu wataala da ya rayar da mu a Maiduguri har zuwa wannan lokaci.
Masha Allah.
To kuma abinda nake so in yi tambaya a kai, wato in ka bar Maiduguri ka tafi ko ina, ana mana murna cewa an buɗe mana hanyoyi a Maiduguri.
Na'am.
Amma buɗe hanyoyin nan sai zamanto kusan rabi da rabi ne, don muna samun rahotanni akwai wanda suka zo shekaran jiya daga Gamboro. Baki ne sun zo Gamboro akan za su zo Maiduguri, amma kwanan su hudu a Gamboro suna jira a kawo su Maiduguri, ba su samu hanya ba. To
me ya tambayar ka akan wannan?
Yawa, tambayar shi ne, me matsalar waɗannan hanyoyi da aka buɗe kuma ya zama so mutane za su zo a su kwana uku, hudu, biyar ba su samu hanyar tafiya ba? Shi ne abin da nake tambaya, me ya kawo haka?
To ka gama tambayar ko kana da wata?
Ah, na gama wannan ita ce tambaya ta.
To bari Malam Isa ya baka ansa ko?
To wannan magana na hanyoyi magana ne da ya shafi jami'an tsaro. Na farko in muka gama waya da kai zan kira wasu daga cikin jami'an tsaron domin mu kai kukan ku wurin su. Domin haƙƙi ne akan gwamnatin jihar Borno ya tabbatar da cewa idan akwai kuke-kuke da ya shafi 'yan jihar Borno ya tabbatar da cewa an share musu hawaye. Amma ina son ka gane abu magana da ya shafi hanya da jami'an tsaro za su ke raka masu tafiya a abu ne wanda yake baya cikin hulumin gwamna. Domin a ƙa'ida na doka ta Najeriya gwamna ko DPO na ƙaramar hukuma gwamna bai da cikakken umarni a kansa balantana jami'an sojoji.
Malam Isa ban tare numfashinka ba, ban san ko Malam Haruna Hassan Suleiman yana sauraron gidan rediyon nan ba. Don mun yi shirin sai bango da ministan tsaro General Mansur Dan Ali, kuma wani ya yi tambaya game da wannan. General Mansur Ali Dan Ali ya yi musu bayani dalla-dalla akan dalilin da ya sa wani lokaci akan samu jinkiri. To ban san ko wannan malamin yana sauraro ba. Malami na gaba, bismillah.
To Hajja, ni ne na karshe dai Alhaji Graham Muhammad, ni ne na karshe yanzu da ya rage na ba kowa.
Ka yi tambaya da to bismillah.
Ni kawo tambayar shin gwamnatin Borno gashi nan yanzu muna da marayu suna nan akan hanya suna yawo, su ma ba a kan suke ba, ba komai ba, dai suna kan hanya suna tabara. Wani tanadi aka yi wa waɗannan yaran da suke baraci kan hanya?
To amma sai ina ganin kamar daga amsar da ya bayar ga sauran tambayoyi, amma dai barin baka da kai da Malam Isa ɗin, akwai abin da za ka gaya mishi game da marayun nan?
Na kan madaban na cikin gari,
ko ba duk waɗanda kake gani suke bara hanya ba ne marayu? Wasu su ina tabbatar maka da cewa ba ma 'yan jihar Borno ba ne, almajirai ne wanda suke zuwa karatu a jihar Borno. Suna da iyayensu, wannan shi ne na farko. Na biyu, gwamnatin jihar Borno tana shirin fitar da wata doka wacce za ta haramta barace-barace a kan hanya. Amma abin da ake so kafin a fitar da wannan dokan sai an yi tanadi na musamman na yadda waɗannan masu barace-barace za a ba su matsuguri, za a fitar da wani hanya na ainihin kula da su sannan a hana. To, buƙatar gwamna shi ne za a kawo doka wadda zai wajabta ma iyaye su tabbatar da duk yaron da shekarunsu ya kai na shiga makaranta an sa shi a makaranta, ko makarantar boko ko makaranta na islamiyya ba na barace-barace ba, wanda ainihin ilmantarwa zai zama wajibi a jihar Borno. Sai za a ce ta ƙoƙarin gina wannan makaranta, domin yanzu idan kace za ka wajabta su ba wanda ma inda za mu kai waɗannan yara. Shi ne tarabin da gwamna yake yi. Ina son ka gane don muna da kamp musamman na marayu, muna da kuma a wannan marayun muna da marayu 49,000 kusan 49,000 da wani abu kaɗan ne kasa 50,000. Gwamna ya je ya samu shugaban CBN, gwamnati ta saya wannan wurin. Yau ma da safe gwamna ya je ya duba wurin, an tura ma'aikata ana gini a wurin, ana za a canza wurin ya koma babban makaranta da wurin kwana, kuma tanadin da ake yi saboda wayannan marayu ne. To wannan shine wayannan su ne cikin tsare-tsaren da gwamnatin jihar Borno take yi. Saboda haka sai dai kullum buƙatun jihar gwamna shi ne yana kira ga mutanen jihar Borno a ƙara haƙuri, a ci gaba da gwamnati, amma gwamnati addu'a, kuma yana tabbatar muku da cewa koke-kokenku duk yana ji, muna gaya mishi, yana sauraro. Yanzu haka wannan matsayi, wannan program ɗin, in haka saka zai saurara da kunnen shi, zai san kujerincinsu, zai san amsocin da nan bayar, inda ya kamata ya ɗauki wasu matakai, ina tabbatar maka da cewa za a ɗauka.
To Allah Ubangiji ya sa a dace. Ƙarshen shirin kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Kafin mai sallama, muna godewa Malam Isa Guzau da ya samu damar shigowa wannan fili domin amsa wasu daga cikin tambayoyin ku masu sauraronmu. Haka kuma muna godewa wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya da Malam Ɗanlami Ɗanmaliki da suka taimaka aka ɗauki wannan shiri akan faife. a halin yanzu kuwa a madadin Julie Gresham wadda ta daidaita sautin wannan shirin nake fatar a huta lafiya.
A gaida Jummai Ali. A cikin makon nan ne gwamnatin jihar Kaduna ta kafa doka hana bara da talla akan titi da kuma yin sana'ar a caba a cikin birnin Kaduna. Shin menene ra'ayinku? Abinda muke so ku kira ku bayyana mana kenan a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sako mana farko na cewa salamu VOA Hausa. Allah ya jika albajiran da wasu marasa imani suka musu yankan rago a ƙaramin hukumar tungan magajiya dake jihar Niger. Su kuma waɗanda suka aikata wannan aikin, Allah ya gaggauta fallasa su, amin. Daga Bala Muhammad Dambat jihar Bauchi da Buntari dan Ma'azu baban Khalifa. Sako na gaba na cewa salamu VOA Hausa. Zan yi tsokaci ne kan da na sani da muke yi na zaben Sanata Abu Ibrahim a matsayin sanatan yankin Puntuwa. Hakika babu wani abun a zo a gani ko ci gaba da sanatan yake kawo mana tsawon lokutan da ya kwashe yana wakiltar mu a majalisar dokokin kasar. Don haka kalubale mu da mu san irin wakilan da zamu rika zaba a yankunan mu. Sako daga Abba Sa'ad Mahuta. Wani sako na cewa muna fata soma amfani da filin jirgin saman jihar Kaduna da matafiya suka soma don maye gurbin na Abuja da za a gyara ya zama alkhairi ga dukkanin ƴan Najeriya. Da fata Allah ya kare kowane irin tsautsayi a wannan filin jirgin. Daga Muhammad Saluhu Kaura na Moda. Wani sako daga Mutawakkil Gambodoko dalibi a kwalejin Gumal yace salamu VOA Hausa. Hakika mun yi na'am da hukuncin kisa da wata kotun tarayyar Najeriya ta zartar akan waɗansu ‘yan sandan ƙasar guda biyu bayan ta same su da hannu dumu-dumu a kisan waɗansu ‘yan kasuwa guda shida. Da fatan hukuncin zai zama darasi da izina ga ‘yan baya. Wannan sako ya fito ne daga Ciroma mai turare Dumjiya Jamhuriyar Nijar yace salamu muryar Amurka. A gaskiya ya kamata gwamnatin ƙasar mu Nijar ta gaggauta sasantawa da malaman makarantu domin su koma bakin aiki. Sakon mu na ƙarshe na cewa hakika muna jinjinawa jama'an tsaron Jamhuriyar Nijar bisa nasara da suka samu na cafke buhunan tabar wiwi mai nauyin ton 80 a Damagaram. Haka wata babban nasara ce a kokarin da gwamnatin kasar ke yi na kawo ƙarshen matsalar. Da fatan za a gudanar da bincike tare da hukunta masu hannu a safaran miyagun ƙwaya, amin. Wasiƙa daga Babagana Ibrahim Zangon Daura jihar Katsina.
To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Babbar cibiyar leƙen asirin Amurka ta fita fili tana bayyana damuwarta dangane da bayanan dandalin kwarmatin yanar gizo WikiLeaks ya fitar tare da gargaɗin Amurkawa da cewa ya kamata su damu matuƙa dangane da abin da ka iya biyo bayan kwarmatin. Kakakin hukumar leƙen asirin bai tabbatar da sahihancin shafunan bayanai 8,771 da aka kwarmata jiya Laraba ba. Sai dai yace burin WikiLeaks a fili yake wato kokarin gurguntar da yunkurin cibiyoyin leƙen asiri na kare Amurkawa daga 'yan ta'adda da kuma waɗansu masu mugun nufi. A ganawarsa da manema labarai jiya Laraba, kakakin fada White House Sean Spicer ya ce ya kamata hankalin kowa ya tashi sabili da wannan batu. Wata ƙungiyar fafutuka ta ƙasar Siriya ta ce an kashe aƙalla mutane 14 da suka haɗa da ƙananan yara 8 a harin da aka kai ta sama a wani ƙauye da ke arewacin Siriya da ke ƙarƙashin ikon IS. Ƙungiyar da ke da cibiya a Burtaniya ta hakikanta cewa dakarun haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta ya kai hari a ƙauyen Al-Matab da ke gabashin birnin Raqqa da ƙungiyar IS ta ayyana a matsayin shalkwatatta.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya a shirinmu na yanzu, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin, da Ms. Saida Hamdun da ta haɗa shirin da ba da umarni, da injiniyanmu Mr. Rob McLean, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.